Daga nan Benin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya sai kuma VOA Africa zango na 102.5 muna kuma watso shirye-shirye a radio Alpha radio kenan a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna kuma ya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri daga nan birnin Washington DC muke farin cikin jan ragamar shirin da ya kasance na karshe a yau. Kafin mu bude layika domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan hukuncin da kotun tarayyar Najeriya ta yanke da ya ba hukumar zabe izinin ci gaba da tattara takardun yi wa dan majalisar dattijai mai wakilta jihar Kogi Dino Malai Kiranye. Za mu fara a birnin Iko inda kamfanin Arik ya shigar da ƙara yana kalubalantar shirin sai da hajar sa ga kamfanin sufuri na ƙasar Ethiopia. Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555 kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin ne mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta rage ƙarfi yayin da take ratsawa zuwa arewacin Florida ko kuma kudancin Georgia duk da ruwan sama da iska mai ƙarfi da ke zama barazana wadda ka iya haifar da ambaliya a gabar teku. Cibiyar da ke nazarin moguwar guguwar ta ƙasar Amurka ta yi kashedin cewa ambaliyar da guguwa da Irma ta haddasa a gabar tekun kudu maso gabashin Amurka na iya janyo barazana ga rayuwar bil'adama da kuma tsananin hali da ake ciki. Bugu da ƙari, cibiyar guguwar ta ce akwai yiwuwar ratsawar muguwar iska da ake kira tornado a arewa maso gabashin Florida da kudu maso gabashin Georgia da kuma Carolina ta kudu a yammacin yau da Litinin. Da daren jiya Lahadi ne guguwar Irma ta yi tsanani haɗe da iska mai ƙarfi da ke juyawa kilomita 155 cikin awa guda. Yanzu haka dai ƙarfin guguwar ta rage zuwa kilomita 100 cikin awa guda. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa 'yan ta'adda ba su da makuya. Mr. Trump ya yi wannan furuci ne yayin da yake jagorantar Amurkawa wajen bikin cika shekaru 16 na tuna aikin ta'addanci mafi muni a ƙasar Amurka. Hare-haren ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis, wanda ya gabatar da shugaba Trump, ya ce harin na ranar 11 ga watan Satumban ya ƙarfafa Amurkawa ne. An shirya taron addu'o'i ga waɗanda wannan harin na 11 ga watan Satumba ya rutsa da su, wanda yawansu ya kai kimanin mutane 2,977 a wurare da dama ciki har da cibiyar kasuwanci ta duniya, wadda ke birnin New York da ake cewa World Trade Center a turance. Inda kowace shekara ake kada kararrawa tare da ambatar sunayen waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar 'yan bindigar Somalia ta Al-Shabab ta kai hari a kan wani muhimmin gari da ke kan iyakar Somalia da Kenya da safiyar yau Litinin a cewar mazauna yankin. 'Yan bindigar sun fara kai harin ne da ke tuwar alfajiri yau, inda suka kai hari ko kuma suka kai samame a kan gaban ƙarori daban-daban, in ji mazauna garin. Wasu mazauna garin na Balad Hawo su biyu sun ce mayakan Al-Shabab sun fara kai harin ne a kan wani sansanin soja mai tazarar kilomita 6 arewa maso gabashin garin, inda suka yi amfani da mota da ke ɗauke da bam suka kai harin ƙunar bakin wake. Majiyoyi sun ce sojojin da ke yankin sun janye zuwa ƙasar Kenya. Harin na biyu sun auna ofishin 'yan sanda ne a cikin garin, inda suka yi amfani da irin salo na harin farkon, a cewar wani tsohon babban jami'i a Balad Hawo. Rahotanni sun ce an yi musayar wuta a tashar 'yan sandan. Mazauna garin sun ga mayakan Al-Shabab a kan titunan Balad Hawo, kuma suna jin harbe-harbe na bindiga jefi-jefi.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Soma da labarin mu bude taskar rahotannin namu a birnin Ikon Najeriya inda wakilinmu baban gida Jibril ya dauko mana rahoto kan karar da kamfanin Arik ya shigar yake karar gwamnatin tarayya da kuma kamfanin sufurin jiragen sama na kasar Habasha ga baban gida da cigaban rahoton
shi da wannan kara wanda lauyan kamfanin Arik Air Mr. Babajide Koko da wasu lauyoyi guda uku suka shigar a gaban kotun na Lagos na neman kotun ta hana ma'aikatar sufuri ta tarayya da kuma kamfanin Ethiopian Airlines ci gaba da duk wata tattaunawa da zai kai ga mallakawa kamfanin Ethiopian Airlines kamfanin na Arik Air kamfanin na Arik Air dai na kukan cewa tun bayan da kamfanin Najeriya mai kula da kaddarori na gwamnati mai suna Amcon ya kwace kamfanin ranar 8 ga watan Fabrairu na bana kamfanin Arik ya shigar da kara domin kalubalantar matakin na gwamnatin tarayya don haka basu ga dalilin zai sa kuma ana cikin haka sai kwazam kamfanin Ethiopian Airlines ya bada sanarwar cewa yana tattaunawa da gwamnatin Najeriya ya na mallaka masa kamfanin na Arik ba har ila yau dai kamfanin na Arik ya buƙaci babba attorney general na ƙasa kuma ministan shari'a da gurar da bincike akan kamfanin na Ethiopian Airlines bisa zargin da ake wa kamfanin na kawo tsaiko a harkokin shari'a a Najeriya to kuwa wannan mataki zai shafi harkokin jiragen sama musamman tsakanin kamfanin na Arik da kuma gwamnatin Najeriya da kuma kamfanin Ethiopian Airlines tambayan kenan da naiwa Alhaji Usman Bala kofar ku wani masanin harkokin zirga-zirgan jiragen sama a Najeriya
idan muka duba bisa tsari gaskiya ya kamata idan akwai wani interchange tsakanin gwamnati da airline ko airline to airline ya kamata akwai agreement from both airline ba a ce daya ana so a siyar da kadarorin sa shi bai sani ba even though amco sun rescue Arik ne daga karyewa gaba daya yana operations kuma gaskiya sun taka rawa dan saboda wai shigowar su Arik sun farfado kuma operations din su ya fara improving to ganin cewar su abubuwa sun fara daidaita to ba su so gaskiya a ce kuma sun kowa karkashin wani Ethiopian Airlines ba ba ya kamata idan gwamnati za ta yi wani abu irin wannan to ya kamata the concept of one airline thing
a inda kamfanin na Arik da har ila yau ke neman fito jiran yan sandan Najeriya da gurar da bincike akan kamfanin Ethiopian Airlines ɗan Najeriya su ma na tofa albarkacin bakin su game da wannan hada-hada kamar da Alhaji Abdullahi Abuja wani mai sharhi kan harkokin tattalin arziki da siyasa ya sheda mani
abin da ya kamata yi shine su zauna su sasanta saboda ita gwamnati tana so ta bunƙasa tattalin arziki na ƙasa kuma wannan abin ba zai yiwu ba sai da abin da ake cewa private sector participation duk wani wanda zai kawo jarin shi dole sai ya duba ya ga yadda aka yi da waɗanda suka fara zuwa saboda haka kaga dole ne gwamnati ta yi taka tsantsan musamman ma da yake ana so farfado da wannan tattalin arziki da yanda yake matasa mu za su samu aikin yi
duk da yake kokarin cin ta bakin karamin ministan sufurin jiragen sama a Najeriya Captain Hadi Surika game da wannan badakala ta wayar salula ya citira a inda kuma wani jami'i da baya so na ambaci sunansa da ke wakiltar kamfanin Ethiopian Airlines a nan Lagos yace ba shi da izini ya magana a madadin kamfanin baban ya cifirin murya Amurka daga Lagos
to a gaida baban gida kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyin ku ne kan hukuncin da kotun tarayya ta yanke a Najeriya da ya ba hukumar zaben kasar izinin ci gaba da tattara takardun yi wa dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Kogi Dino Malaye Kiranye yaya kuke ganin wannan hukuncin to kafin nan bari mu nufi kasar Ghana inda yau kasar ta fara aiwatar da ilimin sakandare kyauta ga wakilinmu Redwan Mukhtar Abbas da ƙarin bayani
game da abinda hukumar da ke kula da jarrabawar Afirka ta yamma wato WAEC a takaice ta ce ne dalibai 494 da kuma 92 sun ka cancanci shiga manyan makarantar sakandare duk faɗin ƙasar sai dai an dan samu saiko wurin zabarwa daliban makarantu da za su tafi ta na'ura mai kwakwalwa mukaddashin ministan ilimi na manyan makarantun sakandare Dr. Yao Sayodichum ya sheda wa iyayen yara cewa babu yaran da ya cancanci shiga sakandare da za a bar shi sannan an yi wa malaman makarantu kashedi kada su yi cajin ko sisin kwabo gwamnati ta ce komai kyauta ne shugaba Akufo Addo ya yi imani game da nasarar shirin
there will be no admission fee no life
ba a biyan kuɗin shiga makarantar, ba kuɗin library, babu kuɗin cibiyar kimiya, ba kuɗin ɗaukar darasin computer, babu kuɗin jarrabawa, ba a biyan kuɗin ababen kyautata rayuwa. Za a bada littafan karatu kyauta, wurin bacci kyauta, abinci ma kyauta. Dan makarantar je kaka dawo, za su samu abinci ma kyauta. Makarantar sakandare kyauta zai kuma hada da makarantun aikin gona, aikin hannu da kuma fasaha. Wannan na nufin ƴan matan mu da yawa za su samu daman zuwa makaranta kyauta kuma mai inganci. Ganin irin matsaloli da aka so mafuskanta, tuni shirin ya so mashan suka cewar ba zai haifi da mai ido ba. Na kewaya wasu manyan makarantun amma ina maluma sun ki su yi magana. A Accra High School da kyar babban malamar makarantar ta yadda ta nuna min adadin ɗalibai da suke sa ran samu da kuma yadda lamarin ke tafiya. Lamarin dai a halin yanzu sai godiya, iyayen yara sun zo da sauri, yanzu haka an yi rajistan 300 a cikin su, ana ci gaba da zuwa. Mun nemi a bamu ɗalibai 500, 300 sun zo ku, kuma muna da makonni 3 da za mu kammala. Mun yi imani kan lokacin komai zai yi daidai. Na kuma zanta da wasu ɗaliban da suka tafi neman makarantar tare da iyaye.
Suna na Umar Hussein. Na zo rakiyansu ne su samu admission kani nan. Da muka zo dai mun ga komai dai sauki. Mun ga komai dai yana zuwa su muke.
Gaskiya dai nazo naga abuwa na ta yayin da ya kamata. Do ana ma da ya na ai zama da ya pass treatment ne nan gani. Saboda shine muka zo nan gani yanzu kuma naga abuwa na tafiya da kyau da kuma an ce won fi from Yesu.
Sunan ka?
Yauza Hamza.
Yauza Hamza. Kus na uka tus. Ko ka gwada mini school first choice, second choice, wani wani school da wani school.
First choice ne Kufuria State. Second choice, Accra Senior High Tech, St. Margaret's Mary. Four for Nasek.
Accra High School, but it came choice in camp. So she placement in the Akasamaka, Accra High School. Kaji daɗin cewa an saka Accra High School, ko dai da yake baka zaɓi Accra High School ba, da ka so ka je wani wuri.
A gobe
in Allah ya kai rai, shugaban ƙasa zai ƙaddamar da shirin a hukumci. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To madalla, muna da mai ra'ayi na farko daga jihar Plateau. Wace bisa layi a Plateau?
To Auntie Grace, kina magana da Awal Hudu ne cikin garin Ukur jihar Plateau, Nigeria.
Yawa to Malam Awal, barka da yammacin yau.
Barka da ya aiki a
kokari. Aiki da godiya, ya naku?
To alhamdulillah.
Ya kake ganin hukuncin?
Eh to gaskiya hukuncin ya zo min a daidai yanayin da ya kamata. Saboda a ba demokuraɗiyya dama ta zauna da gidanta. Saboda mutanen yankinsa suna da dama su dawo da shi in bai musu ba. To kin ga aka ce kotu ta shigo za ta dakatar da su, kin ga an za in kotuna suna shiga cikin irin wannan, to sai su rikita mana harkokin demokuraɗiyya. Kuma in kika duba ai ba taɓa yin shi a Najeriya ba.
Haka.
To muna so da mun su su zama mana farko, ya zama darasi wa sauran jihohi na Najeriya. Duk dan majalisar da muka tura da yaba muna da dama mu dawo da shi. To wannan shine in aka ba mu wannan, ba shakka demokuraɗiyya za ta tafi da gindinta, kuma haka ake so a Najeriya.
To Malam Awal, mun gode. To bari mu nufi Kaduna. Wace bisa layi a Kaduna?
Isiyaku.
To Malam Isiyaku, an wuni lafiya?
Lafiya kalau ya aiki.
Aiki da godiya, ya naku aikin?
A lafiya kalau.
Kai kuma ya kake ganin batun?
Wallahi na ji dadin da na same ku, na kai shekara ɗaya ina neman ku ban sani.
To, yau. To madalla, to mun ji dadi ka same mu yau. To yau ina gudunmuwar ka ga shirin.
To yanzu abin da muke fata ubangiji Allah dai ya tabbatar mana da samun lafiya.
Yawa to
baba Buhari ruku.
To malam Isa ku mun gode. To sai ka ci gaba da sauraron mu kuma kana kwatantawa har Allah ya baka irin wannan dama.
Nagode.
Yawa to mu ma mun gode. To bari mu nufi jigawa. Jigawa line naka ya tsinke. Wace bisa line ta raba? To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan wannan hukunci da kotun tarayya ta yanke da ya ba hukumar zaben kasa damar ci gaba da tattara takardun yayuwa Dino Mallaye kiranye. To Bauchi, akwai wani a bisa layi a Bauchi? Wake bisa layi a Bauchi?
Muhammad Awal baba iyar ki kalmar hukumar cikin jihar Bauchi.
Yawa Malam Muhammadu, barka da yammacin yau.
Yawa, na gode.
Ni ma na mu ma muna godiya. To ina gudunmuwar ka ga shirin.
Wato gaskiya wannan abu da hukumar zabe sai ya kamata dama abin da ya kamata a rika yi kenan, amma bai kamata a ce manya-manyan mutane kamar irin manyan alƙalin da suke burkita mana demokradiyyar Najeriya, wallahi abin bai kamata ba. Wayannan mutane su suka zaɓi wannan ɗan majalisa, kuma su suka ce za su dawo da shi gida, mai idane su da sa musu baki. Hukumar zaɓe kuma tana kallo mu, ya kamata ta yi wani abu mai ƙarfi wanda kowa da jin demokradiyya a Najeriya. Su wani taka doka a taka shi ne daidai.
To Malam Muhammadu mun gode, bari mu nufi Zaria. Wace bisa layi a Zaria?
To Malam Ajire, sunana Musa daga Kwangila, Zaria.
To Malam Musa, barka da yammacin yau.
Yawwa, barka da kokari. Wato gaskiyar magana kamar yadda kowa ya magana shine kotu tana katsalandan abin da bai kamata bai shafe ta ba. Domin wannan katsalandan take yi a mutanen da ke wurin su suka san halin da shi wannan dan majalisa yake musu. Yana da kyau koko bai da kyau su suka sani, ya za a yi kotu zo ta dakile. Mu ba nan jihar Kaduna muna da wannan yunkurin da za mu tura mu turo.
A to ai Malam Musa, bisa ga duka
kokarin mu.
Nace bisa ga dukkan alamu ba kai fahimci abin da kotu ta yi ba, shi wannan dan majalisa shine ya garzaya kotu. Yana neman kotu ta hana hukumar zabe yi mashi kiranya, amma hukumar zabe tace kotu tana da kotu tace hukumar zabe tana da izinin yi mashi kiranye, ba wai ta hana bane.
To alhamdulillah,
ta bada dama ne a yi
kokarin zami kiranya. Mu ma a jihar Kaduna dan majalisa mu na shiya ta biyu sai mun dade shi gidan Allah, domin ba abin da ya mana ba abin da kuma.
To madalla, to bari kuma mu nufi Kano. Wake bisa layi a Kano?
Assalamu alaikum, Grace, barka da warhaka, barka da aiki.
Barka ka dai, wane ne nawa a birnin Kano?
Yawwa, mai magana dan Juma mai shago ko kai ne daga karamar hukumar sanya da ke jihar Kano?
Yawwa, to babana dan Juma, kai ko me ke tafe da kai?
To ni abin da ke tafe da ni wannan dan majalisa, hakika abin da irin dai kalmar nan da Bahaushe ke faɗi, abin da mutum ya shuka shi zai girba. To ya kamata tun da rayin alkhairi ke yi masu, shi ne kiranye ko ta wani hali shi ma ya girba abin da ya shuka.
To
mu game da namu dan majalisa, gaskiya alhamdulillah, tunda mu dai ba wani kiran sai dai mai target ɗin shekara ta 2000 kuma zafin ya koma Abuja.
To madalla, daga Kano Dabo kuma sai mu nufi jihar Borno. Wake bisa layi a Borno?
Usman ne daga Shafa Haul local government.
Yawa, to Malam Usman, Allah ya sa dai line naka ya mike, don ina ji ya fara mura-mura. To ina gudunmuwar ka ga shirin?
Eh, to gaskiya ni na goyi bayan hukunci da aka yanke domin a ba mutanen da suka zabi wanda suke so su canja ra'ayi, su kira wanda suka zabe shi su mai gurbinsa da wanda ya fi cancanta ga ra'ayinsu.
To Malam Usman, mun gode kuma bisa ga dukkan alamu kai ne ka kasance na ƙarshe a yammacin yau. Gobe ma rana ce kamar yadda muka saba, zamu ba ku dama domin bayyana ra'ayoyinku kan wani batu da zamu gabatar gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 5 saura minti 10 na yamma. Ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da kowa na sabon shirin na labaran wasanni. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke nan Washington DC. To har yanzu bata tabbata wa Najeriya ba cewa za ta je gasar cin kofin duniya na shekarar 2018 da za a yi a kasar Rasha, Allah ya kai mu shekara mai zuwa. Wadake ƴan Najeriya sun ji daɗi lokacin da suka ga abin da ya faru tsakaninsu da ƴan Kamaru wanda suka yi canji ran da su na ɗaya da ɗaya da makon da ya gabata, bayan da suka dankara musu ci hudu da babu a haɗu da suka yi a Najeriya. Yanzu kasar Zambia ce take son ta ɓata wa Najeriya haraka. Zambia tana neman ta ɓata wa Najeriya al'amari ne bayan da ta samu nasarar cin Algeria ɗaya da babu a wasan da suka yi a birnin Constantine. To yanzu hanyar kawai da Najeriya za ta bi ta je wannan gasa na cin kofin duniya na Rasha ɗin da za a yi shekarar 2018 ɗin nan shine a lalace ta yi canjin ko kunnen doki da ita kasar Zambia ɗin wanda za su yi wasa da su Allah ya kama ran 7 ga watan Oktoba nan mai zuwa. A yanzu dai Zambia tana da maki guda 7 daga wasanni 4 da ta yi, ma'ana maki 3 kawai Najeriya ta fitar da su. Najeriya kuma ita ce ma shugabar wannan rukunin nasu. Ba magana su Kamaru da Algeria wanda su kamar da mun dai maki 3 kawai take da su. Algeria tana da maki 1, saboda haka an fitar da su daga cikin masu zuwa Rasha domin gasar cin kofin duniya ta baɗi. To bari mu jinjina wa kungiyar kwallon kafa ta Plateau United saboda nasarar da ta samu a ranar Asabar da ta wuce na nashi kofin League na Najeriya, kuma a karon farko tun lokacin da aka kafa wannan kungiya din a shekarar 1975. Yan Plateau United sun samu wannan nasarar ne bayan da suka kwadawa Enugu Rangers ci 2 da babu ko daya a wasan da suka yi a Jos. Emeka Ume da Benjamin Turba su ne suka bata wa ƴan Enugu Rangers haraka a ranar Asabar da ta wuce lokacin da suka saka kwallayensu guda biyu, shi Ume a minti na 25, Turba kuma a minti na 88. Enugu Rangers dai sun karasa akan allon League na Najeriya ne a matsayi na 13. Bari mu kakare da labarin Maryam Usman, ɗaya daga cikin mata na Najeriya masu wasar ɗaukar kayan nauyi, wacce a ranar Alhamis da ta wuce aka ba ta lambar tagulla, wato da aka ce ta ci daga wasannin Olympics da aka yi shekarar 2008 a ƙasar China a birnin Beijing. Kuma an ba ta wannan lambar ne bayan da aka soke sunan wadda aka baiwa a can farko ɗin, saboda an same ta da laifin taɓa magunguna masu ƙara kuzari wanda kuma aka haramta a amfani da su. A can wannan wasannin da aka yi na China shekaru 9 da suka wuce, ita Maryam ta gama ne a matsayi na 5. To amma daga baya sai aka zo aka ɗaukaka ta zuwa matsayi na 3 bayan da aka kwace lambobin tagulla da kuma na azurfa daga su wanda aka baiwa, bayan da hukumar IOC ta ce ta samu su da laifin yin amfani da magungunan da aka haramta. Ita Maryam Usman dai ba kan wallah sa bace, domin kafin duk wannan ta faru sau hudu tana zama sarauniyar ɗaukar kayan nauyi ta Afirka mai lambar zinari a wasannin Commonwealth da aka yi a Glasgow na ƙasar Scotland. Ha kuma ta taɓa ciwo Najeriya lambar tagulla a wasannin da aka yi a birnin Paris a shekarar 2011. Jaba da haka muka zo ƙarshen labaran wasannin yau, sai wata Litinin, Allah ya kai mu huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Bayan duk kokarin da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi sama da shekaru 24, shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa ya ci gaba sosai kuma yana ƙara muni fiye da baya, a cewar jakadiyar Amurka a majalisar ɗinkin duniya Nikki Haley. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami, tana iya kera makaman da ake kira ICBM a takaice. Yanzu kuma ta yi kirarin cewa ta gudanar da gwajin bom mai sinadarin iskar hydrogen. Ms. Haley ta ce abin ya isa hakanan. Mun dauki karin matakai bayan duk kokarin da muka yi, hakar mu bata cimma ruwa ba. Duk lokacin da kasashen duniya suka yi ganawar kai tsaye ko da wasu kasashe da gwamnatin Koriya ta Arewa abin ya gagara wajen dakatar da shirin makaman nukiliya hatsabi biyar kasar. Lokacin sassauta daukan matakai ya karewa kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya a cewar Jakadiya Heli. Lokaci yayi da zamu yi amfani da duk matakan diplomasiyyar da muke da su kafin wankin hula ya kai mu ga dare. Ta kara da cewa dole ne mu dauki tsauraran matakai. Yin amfani da makamai masu linzami na ganin dama da shugaba Kim Jong-un ke yi da barazanar makaman nukiliya da yake yi na nuna cewa yana kada gangar yaki a cewar Ms. Haley. Jakadiyar ta jaddada cewa yaki ba abin da Amurka za ta so bane. A lokaci guda kuma hakurin kasar na da iyaka. Za mu kare kasashe kawayenmu da kasar mu a cewar Nikki Haley. Jakadiyar ta yi kira ga mambobin kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya da su yi amfani da duk matakan diplomasiyya da suke da su don kawo ƙarshen wannan takaddamar. Yin amfani da zafafan takunkumi ne kadai za su ba mu damar warware wannan matsalar ta hanyar diplomasiyya a cewar Haley. Mun dade muna fama da wannan matsalar na lokaci mai tsawo. Babu wata hanya da ta rage. Bayan kasashen da ke mambobin majalisar dinkin duniya Amurka za ta dauki duk wata ƙasa da ke hulɗar kasuwanci da Koriya ta Arewa a matsayin ƙasar da ke ba da tallafi don mummunan shirin ganganci na makaman nukiliya. Hadarin da ke tattare da barazanar Koriya ta Arewa ba zai fi matakan da za a dauka ba. Yanzu ne lokacin a cewar Ms. Haley, daukan matakan sassauci na tsawon shekaru 24 da aka kwashe ana yi da yin ganawa da bata haifar da komai ba sun isa haka nan. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da Maryam Dauda ta fassara ta kuma gabatar kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya yana shirin gudanar da zabe a kan sabon kudirin azata kungumin tattalin arziki akan Koriya ta Arewa a matsayin martanin ci gaba da shirin ta na makaman nukiliya da gwaje-gwajen makamai masu linzami. An rage wa daftarin kudirin na baya-bayan nan tsauri ba kamar yadda Amurka ta gabatar a makon da ya wuce ba, kuma hakan ya biyo bayan shawarwari ga dangadan ba kama hannun yaro wadda aka yi da Rasha da China, wanda dukkaninsu suna da ƙarfin hawan kujerar naki a kwamitin sulhun. Sabon kudirin da aka shirya kada ƙuri'a a kansa da daren yau Litinin zai janye takunkumin mai a kan Koriya ta Arewa bisa buƙatar Amurka, kana a mai gurbin shi da haramtar da shiga da ɗanyen man fetur a Koriya ta Arewa. China dai tana ƙasa a gwiwa wurin ɗaukar ƙwararren matakai da aka yi wadda ka iya kaiwa ga rushewar tattalin arzikin Koriya ta Arewa. Kudirin ya kuma yi watsi da kira game da kakabawa shugaba Kim Jong-un ko kuma wato haramta masa tafiya zuwa wata ƙasa da kuma hana shi amfani da kadarorinsa. Amurka ta kuma janye kirata ga kwamitin sulhun da kan dakatar da jirgin ruwan Koriya ta Arewa da ƙarfin soji idan hakan zai yiwu ko kuma ya zama dole ai hakan, idan kuma za a iya bincike bisa zaton suna dauke da makamai. A yau Litini mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta rage ƙarfi yayin da take ratsawa zuwa arewacin Florida ko kuma kudancin Georgia, duk da ruwan sama da iska mai tsanani da ke iya zama barazana wadda ka iya haifar da ambaliya a gabar teku.
To a gaida makiri, yanzu kuma nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya, sai kuma gobe idan mai komai mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shiri da kuma sauran shirye-shirye a dandalin mu da wato shafinmu na internet voahausa.com. A madadin Baba Makeri da Julie Gresham da Suleiman Tarawali alheri, ke muku fata alheri. Thank you.